Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake dawowa a cikin wannan shiri na al'adun Hausawa wanda yake zuwa muku daga nan Radio Jigawa tare da Farfesa Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano. Kuma kamar yadda aka sani, Farfesa yana tattauna mana abin da ya shafi al'adar Bahaushe. To sai dai bayan da muka kammala zagayen shirin da ya gabata, Farfesa ya yi tattaki zuwa waɗansu ƙasashe daban-daban a sassan nan na duniya, waɗansu a nan Afirka, waɗansu kuma a wajenta. Don haka na san Farfesa watakila ya taho mana da tsaraba daga wannan tafiya da ya yi, amma kafin daina masa maraba da zuwa, zan roƙe shi ya gaya mana waɗannan gurare da ya je da abin da aka je aka yi a can, da kuma tsarabar da aka taho mana da ita. Sannan daga bisani akwai tambayoyi da kuka aiko mana waɗanda za a amsa su. Don haka wannan shiri na yau, abubuwan da za mu yi kenan a cikin sa. Alga ta malam, barka da zuwa.
Barka kamar dai malam Salisu.
To madalla, kamar yadda na faɗa, an yi tattaki wanda mai sauraro zai so ya ji sakamakon wannan tafiye-tafiye da aka yi. Ban san wacce tafiyar bace ta fara zuwa kafin wacce.
To ai tafiyar ne kamar yadda ka ci na ɗan dama, wacce aka yi ta kwana-kwanan nan ita ce ta zuwa ƙasar America, wata jiha da ake kira Florida, wani gari da ake kira Gainesville. Shi kuma wannan an yi tafiyar ne bisa wani film da aka zo aka ɗauka a Kano, wanda yake yana son ya nuna alaƙa tsakanin matasa, kaɗe-kaɗen zamani, da kuma demokuraɗiyya, da kuma musulunci. Wato kwanakin baya, shekarar da ta wuce, a shekara ta 2009, gwamnatin Kano ta hanyar wata kotu ta haramta waɗansu waƙoƙi guda 11 wanda ake sayar da su ko kuma ake rarraba su ta hanyar wayar hannu. Waɗannan waƙoƙi guda 11 nan, da yawa daga cikinsu wani irin ƙalubale ne ga gwamnati, wanda mawaƙa na Kano ko kuma wanda suke zaune Kano suka yi akan ganin cewa gwamnati ko ta takura musu ne saboda sana'arsu na kiɗa, saboda an hana 'yan fim yin waɗansu abubuwa. To waɗannan waƙoƙi guda 11 sai aka yi ta baza labarin haramta su a intanet, wato gidan sadarwa na yanar sadarwa na duniya. To a wannan ne sai manazarta a cibiyar nazarin al'amuran Afirka da take Jami'ar Florida a Amerika, sai suka nuna suna son sha'awar su zo su binciki lamarin, su waɗannan waƙoƙin wani irin waƙoƙi ne, me suke ɗauke da shi, me yasa aka haramta su, me musulunci ya ce kuma game da haramta su ɗin, me yara matasa suke ji game da haramtawar, wani 'yanci nasu aka ƙwace ko kuma aka saka musu sakamakon haramtawar. To a watan Agusta ta bara ta shekara ta 2009, waɗansu mutane suka zo daga Amerika bayan duk mun yarjejeniya da su akan za a taimaka musu, suka zo da kyamarori, suka yi ta shiga nan suka hira da mawaƙan, suka hira da jami'an gwamnati akan waɗannan waƙoƙi guda 11.
Haka ne.
Sai suka koma da su. To bayan sun koma da su, sai suka fara tattarewa, suna tattarawa don za su fitar da wannan gajeren fim na kamar minti 45 wanda za a nuna a talabijin a Amerika, akan dangantaka da take akwai tsakanin matasan Afirka, musulunci a Afirka, da kuma demokuraɗiyya. To amma ba Najeriya kaɗai za a yi abin ba, har Senegal, saboda Senegal ma akwai musulunci sosai. To waɗannan ƙasashe guda biyu su ne aka ɗauka aka ce za a yi nazari a kansu. To ni zuwa na American, saboda in ga fim ɗin lokacin da ake tace shi, in tabbatar da cewa fim ɗin nan bai ƙunshi wani abu wanda yake illa ga musulunci ko kuma ga mutanen Kano ko kuma ce ba mutanen Arewa ko mutanen Najeriya ba. Saboda su kansu da suka ɗauka fim ɗin sun damu ƙwarai da gaske, daga cewa lalle-lalle ba su faɗi wani abin da ya kawo saɓanin fahimta ba.
Misali, kamar yadda kake magana, sun ɗauki wani malami masanin addini wanda zai duba ya ga cewa fim ɗin da za su tace ɗin bai yi shiga abin da ya shafi addini ɗin ba?
A'a, don ai ba fim ɗin ba akan addini suka yin shi ba, akan nishaɗin hululu ne. Mutane ne kamar yadda na gaya maka suka yi waƙoƙi, kamar wata waƙa da aka yi wacce ake kiranta Matakan Tuba, wadda kuma mutanen Kano suka fi saninta da Rabo-Rabo. To a ciki an yi zambo sosai da sosai. Sannan akwai wata waƙa da ake kira Kan Mai Uwa da Wabi, wacce ita aka fi saninta da Adam Zango Oyoyo, wacce Adam Zango wani mawaƙi ne ya yi ta akan an kulle shi har wata biyu a wani kurkuku saboda ya saki wani film wanda ake kira Bahaushiya, kuma a cikin film din akwai ta waka wai ita Lelewa. To ita wannan Lelewar ita ce ta nuna kamar akwai fatsa a ciki ko kuma dai ba yi rawar da ya kamata ba. To sai aka kama shi aka kulle shi a kurkuku, har an ce an kulle shi wata uku, to amma wata biyu yayi ya fito aka sake shi. To yana fitowa daga kurkuku sai ya zauna yayi wata waka, ba ta bidiyo ba ta saurare, ana kiranta Kan Mai Uwa da Wabi. A wannan wakar ne ya ci zarafin gwamnan Kano, yana cewa mai ci da addini, yana cewa kaza yayi masa zambo dai. To akwai wasu yara su kuma ana kiransu K Boys, wasu su kuma yan Kano ne, matasa ne, suna yin abin da ake kira hip hop, wato harbo furuci, waƙoƙin harbo furuci. Su kuma da suka ji an kalubalanci gwamnan Kano a wakar Kan Mai Uwa da Wabi, sai suka mai da martani suka yi wata waka wa ita bingo. To ita wannan bingo din tana nufin kare, saboda kalma ce, suna ne da ma'aikatan gwamnati wanda suke ajiyar kare don nishadi. Akwai masu manyan jami'an gwamnati, civil servants, ba su gwamnati aiki, wanda don nishadi suna da karnuka da suke ajiyewa, ba wai don tsaro ko don farauta ba, don nishadi. To akasarin sunan da suke ba irin wannan karnukan shine bingo. To shine sai yaran suka kirawo Adam Zango bingo, wato bakin kare. To shi kuma a ciki suka sassake shi, dan su ba zamba suka yi masa ba, har da ashariya suka dudura masa ashar. To duk irin wannan wato kalubalantar da kuma zamban da ake ta yi, har waƙoƙin muryar dan Ibro, ban ce shi ne dan Ibro ne ba, amma muryarsa, an amfani da muryarsa shi ma an yi wata waka wai ta dodorudo. Sannan an zo an yi sauka a babur da dai duk ire-iren wannan. To saboda haka ba abu ne na malaman addini wai su zauna su nazari ba,
haka ne. To amma dama kafin ma ita gwamnatin Kano ta haramta irin waɗannan waƙoƙin da waɗannan fina-finan, bisa dalilin cewa sun sabawa addini da al'adar mutanen jihar Kano. Dama kuna san kuna da wata gwagwarmaya da kuke yi akan cewa waɗannan fina-finan fa suna sabawa al'adar Bahaushe. Yanzu matsayin ku kenan yake akan haka din?
A matsayin namu haka, ala kulli halin akan haka yake. Ba wai film din ne yake da matsala ba, a'a, yadda ake wakiltar Hausawa shine yake da matsala. Saboda zaka ga mace ta sa kananan kaya, ana ta rawa, ana ta wato golewa a ciki. To su kuma masu film din, in kai magana da su sai su ce da kai ai abinda duk suke nuna a film din su abinda rayuwa ta dauka kenan. Kuma sai su ce da kai misali, kana son ka nuna illolin karuwanci, ai ba za ka taba yin film akan illolin karuwancin ba tare da ka nuna irin dabi'un da kuma al'adun da karuwai suke da shi ba. To abinda ba su fahimta ba shine Bahaushe fa shi bai gaji ai masa wato irin wannan labarin ta cewa ana son a nuna mummunan abu, dole kuma sai an fara nuna munancin abin kafin kuma a gaya masa munancin shi. Bai gaji wannan ba ta tsunoyin shi.
Shi mai gada?
Abin da ya gada shine a tsallake ire-iren wannan abubuwan. Misali zaka ji an ce da kai an yi aure, bayan shekara guda an haihu. Me ya faru kafin a haihu? Wannan Bahaushe bai gaji wannan a cikin tatsunoyin shi ba. Sai dai kawai ka ji an ce an haihu. To idan an ce a cikin labarin Bahaushe aka ce wance karuwa ce, to tunanin shine ka san abin da ake nufi da karuwa da karuwanci. Indai har mutum wanda ake gaya masa labarin za a ce da shi karuwanci ake yi, to tunanin shine yayi kai matsayin da zai san abin da ake nufi, ba tare da an warware an tsaya ana nuna nau'in karuwancin ba. Abin da Bahaushe gada kenan.
To dan haka dai dama waɗannan su ma abin da suke din ya sabawa al'adar Bahaushe.
Ya sabawa al'adar Bahaushe saboda akasarin su da yawa ba su ma san al'adar Bahaushen ba.
To misali da aka je America din me ya faru?
Abin da ya faru shine aka janyo hankali ga cewa su Amerikawa ba su damu da takaddamar da yake faruwa ba. Abin da suka damu da ita shine shin yaya matasa suka samu damar yin amfani da ƴancin da suka samu na demokradiyya na wajen fitar da ra'ayinsu da kuma sanin yadda rayuwa take. Abin da suka fi damuwa da shi kenan. Kuma yaya musulunci yake musu linzami wajen fitar da abin da yake ya dace da rayuwar addininsu. Abin da suka fi damuwa da shi kenan. Saboda haka abin da aka tsaya aka nazari, waɗannan waƙoƙin guda 11 suwaye suke yin su. Sai muka je muka samu waɗanda suke, muka samu Adam Zango aka yi hira da shi, aka samu Nazirul Hausawa wanda ya yi wata waka wai ta girgiza kai, shi ma aka yi hira da shi. Sannan aka samu K Boys wanda suka yi wa Adam Zango martani, aka yi hira da su. Sannan aka samu Kano Riders wanda ke su kuma ba su yi wa kowa zamba ba, su kawai waka suke yi akan talauci da kuma tsabagen wahalar rayuwa da matasa suke fuskanta na rashin aiki, rashin makaranta, da kuma irin illolin shaye-shaye su akan wa'azi suke yi wa matasa. A kuma duk wa'azin da suke suna yin shi ne wato a tunanin cewa al'adar Bahaushe suke karewa saboda kar yara su lalace. To kuma bayan su sai aka je aka samu kuma jami'an gwamnati, aka samu Dr. Bala Muhammad wanda yake shine shugaban Adaidaita Sahu, aka samu Malam Abubakar Rabi Abdul Karim wanda shine shugaban hukumar Caca Fina-finai, duk su ma aka hira da su. To a cikin film din ana nuna ra'ayin mawakan kuma sai a nuna ra'ayin gwamnati, haka aka dinga tafiya ba tare da an nuna cewa ga ra'ayin da ya kamata mai kallo ya bi ba. Kowa an ba shi damar ya faɗi nasa ra'ayin akan dalilin da ya sa ya yi abubuwan da ya yi. Su mawaka an ba su dama suka faɗi dalilin da ya sa suka yi waƙoƙin zamban, saboda suna ganin an takura musu, an hana su sana'arsu. Saboda za ka ji sun ce a wayansu waƙoƙin kamar wacce aka yi da muryar ɗan Ibro, za a ce ai wai haɗa maza da mata a fim bai kamata ba. To amma kuma a wajen siyasa in an zo abin nan mai ake kiransa ne, wannan dai abin ne taron ƴan siyasa, za ka ga akwai maza da mata a gurin. To in haka ne, don me su za a hana su haɗuwa su yi fim? Sannan za ka ji sun ce an ce kar su yi kaza, amma kuma akwai gidan giya, akwai waye cikin su. Su me yasa ba a je an rufe gidajen giyan nan ba? Kuma su aka hana su, in dai addinin ake son a yi. To abinda suke ta ƙalubalanta kenan a cikin waƙoƙin nasu. Su kuma jami'an gwamnati abinda suke son su nuna cewa akwai ƙa'ida na yin komai. Saboda haka waƙoƙin nan da ake yin su sun ci zarafin wayansu, sun yi zambo, saboda haka bai kamata a ƙyale su dinga ci gaba da zarafin mutane ba.
Haka ne. To misali Farfesa, su waɗannan turawan da suka ɗauki nauyin wannan bincike da nazari, su a can ƙasarsu suna da al'adunsu da suke kiyayewa, ya kuma alaƙa take tsakanin al'adun nasu da suke ƙoƙarin kiyayewa idan akwai da irin waɗannan mutanen?
Babban ginshiƙin da yake wa Bature jagora a wajen kiyaye al'adu da kuma haƙoƙin ɗan adam shine shekaru.
Idan da mutum yake da su?
Shekarunka ba. Idan mutum ya kai shekara 18, to an ba shi damar ya yi abin da duk ya ga dama, in dai bai shiga haƙƙin wani ba, in dai ka kai shekara 18. Amma idan baka kai shekara 18 ba, to kana ƙarƙashin gwamnati, gwamnati tana ta kare ka. Duk abin da aka yi maka a ƙasa da shekara 18, gwamnati za ta duro kan wanda ya maka wannan abin da ƙarfin hukuma saboda kare ka. Amma da zarar ka kai 18, to ka iya abin da za ka yi. Misali, idan baka kai shekara 18 ba, yadda ka sha taba ba, wanda kuma duk ya kuskura ya sayar maka da taba, kai dama da ka sha tabar baka da laifi. Amma wanda duk ya sayar maka da tabar yana da laifi, ba yadda ka sha giya ba in baka kai shekara 18 ba. Idan an ganka kana shan giya ba kai ne mai laifi ba,
wanda
ya sayar maka da giyar
shi ne. Wannan ce ka, su ba su da wani takamaiman tsari na addini ko na al'ada wanda za a kiyaye saboda mutanen su zama sun gaji wani abu da suka gada da iyayensu da kuma abin da suke neman rahama da shi?
A'a, ba su da shi. Ai rahama su kawai kansu.
To Allah kyauta. Farfesa, bayan nan ina jin ai an je ko Abu Dhabi ne ko ina?
Eh, kasar Abu Dhabi mun je ne a watan Oktoba na bara na shekara ta 2009.
To wannan ai wannan tun kafin ma ai waɗannan shirye-shiryen aka yi, sai dai tun a lokacin ba mu riga muka tattauna ba. Amma wannan ziyara tana da alaka da abin da ya shafi al'adun su ma ko kuwa?
Ƙwarai da gaske. Ita Abu Dhabi wata jiha ce a cikin daular Larabawa wanda ake kira United Arab Emirates. Kuma daular Larabawa wannan su nake jin bakwai ne, amma na manta shauran. Amma na san a cikin guda bakwai ɗin nan ƙwaya biyu aka fi sani. An fi sanin Dubai da kuma Abu Dhabi. Ita Abu Dhabi ita ce wato babban birnin ƙasar United Arab Emirates ɗin, ba Dubai ɗin ba. Mutane sun fi sanin Dubai, amma Dubai kawai jiha ce, amma ba ita ce birnin tarayyar nasu.
Ita Lagos ce a can.
Yawwa, eh. To Abu Dhabi sai suka nuna kishi na kafa wata cibiyar nazarin tasirin kiɗa a rayuwar musulmai. Tasirin kiɗa a rayuwar musulmai, ba wai haramci ko halaccin kiɗa a rayuwar musulmai, tasirinsa kawai. Sunanta Al-Ain Center for Study of Music in the World of Islam, a cikin wani gari wai shi Al-Ain a nan a cikin jihar Abu Dhabi. To an tattara mu ne mun wajen kusan 15 daga sassa na duniya daban-daban, ko da ke ni kaɗai ne ɗan Afirka, ni kaɗai ne baƙi, domin mu zauna mu ga wani hanyoyi za a bi saboda a adana kiɗan mutanenmu na gargajiya. Saboda yanzu a Najeriya nan takameme a Kano, za ka lura cewa kiɗan gargajiya dai da ka sani na kuntigi na molo na sarewa na duman girke duk ya fara bacewa in ka ji kidan gargajiya a kasar Hausa yanzu to tabbata lokacin suna a lokacin daurin aure ne zaka ga maroka sun je da gangunan su da sarewar su da kuntigin su suna yi dan ka ba su abin da zaka ba su amma an watsar da shi yanzu an shiga piano saboda gani suke wannan piano tsi din da suke dannawa ci gaba ne saboda haka aka watsar da kidan gargajiya to Abu Dhabi suna da sha'awar su ga wani hanyoyi za a fi saboda adana kidan gargajiya a kasashen musulmi shi yasa suka kafa wannan cibiyar nazarin tasirin kida a rayuwar musulmi wanda za a bude ta a shekara ta 2012 a nan al'ayin to amma shirye-shiryen bude tan
shine abin da
shine aka kai mu saboda wani matakai za a fara bi na farko to yanzu matakin farko da za a aka yi a wannan taron aka yadda da shi shine a fara tattaro waƙoƙin reno da kuma waƙoƙin yara da su za a fara to ni aka bawa alhakin tattaro waƙoƙin reno na mata in yaro ina kuka mace ta dinga jijjiga shi haka ta nemi masa waƙoƙi to wannan waƙoƙin da mu ban ma damu da su ba
okay bare bai zaka ka zauna a wajen tsofaffi ne ko kuwa ina zaka
ai ban zauna a wajen tsofaffi ba amma na samu tsofaffin to yanzu mun samu tsofaffin wanda za su zauna dan za a yi film na abin kuma za a yi CD na abin to amma da film din da CD din duk ba na sayarwa bane idan aka yi shi za a tattara a kai library wato wajen karatu na ita wannan cibiyar
anan za a je
wanda yake so saboda haka idan kana son ka san ire-iren waƙoƙin reno na Bahaushe kuma kana Kano ko kana Dutse so sai ka tafi al'ayin
kuma amma Bahaushe ta dutsance amma sai ka je al'ayin
sai ka je al'ayin zaka gani saboda anan babu wata hukuma da suka damu da suke su ba za su tara irin wayannan saboda har yanzu ana ganin cewa shi kansa kida kamar wani irin nau'i ne ma na shashanci saboda haka bai kamata ma a adana shi to amma su can kuma musulmi ne larabawa ne musulmi kuma amma suna da makudan kudi da suke son su gina wannan cibiya kuma suke son mutane su zo su yi wannan saboda haka sai muka ce za mu je Niger Maradi insha Allah
to ko za mu dauka kwanaki kun jeje Maradi ko abin da
kake abin da kai Maradi wani abu ne akan adabi ne amma wannan tafiyar da za a yi za a je ne a samu yara yan Niger wanda suke yin waƙoƙi haka kamar wannan dan akuya na damu sai rai ya shiga rumbu damu sai to ire-iren wannan
to ba za ku yi a nan Najeriya
za a yi a Maradi za kuma a yi a Kano wayannan guraren guda biyu sannan kuma za a samu Bafulatana za a yi da a dauki na Fulani saboda za a dauki na Hausa da za a dauki na Fulani saboda ba mu san mu ce ai abun duk Hausa ne saboda ni ba Bahaushe bane Bafulatani ne amma ban iya Fulatancin ba
Hausan ka iya
Hausan da iya
to bayan nan ina jin ai kun je kuma Ethiopia ne ko
Ethiopia wannan akan ilimi ne akan harkar ilimi ne ita kuma Ethiopia wato gwamnatin America ta hanyar ɗaya daga cikin kungiyoyi masu zaman kansu ana kiransu USAID to USAID din ne su ne suka bawa gwamnatin Kano wani tallafi na a yi kasafin yadda aka kashe kuɗi a wajen ilimi a wata shekara to sai aka kusan shekara kusan biyu ana ta bincike tone-tone da kuma a shigar da kwamfuta a tace komai to sai bayan an gama wannan an gama aka rubuta report sai muka lura da wani abu a shekarar da aka dauka nake jin shekara ta 2000 da ko 6 ce ne ko 2007 gwamnatin Kano ta kashe kaso 28 daga cikin kudin da ta ware gaba daya budget dinta akan ilimi wannan ya wuce kaso 20 din da hukumar UNESCO ta ce kowace kasa ta kashe wato a takaice gwamnatin Kano tana kashe kuɗi fiye da ko abinda ma aka ce a tsara tana kashe kuɗi akan ilimi fiye da yadda aka ce a tsara din wannan ya nuna wato jajircewa a wajen gwamnatin Kano wajen ilmantar da mutane wannan shine ya basu ya burge su ya basu mamaki shine sai aka ce ai ba za a bar abin kawai a Kano ba dole a gaya wa shauran mutanen duniya yaya aka yi wannan to shine aka dauke ni muka je Ethiopia din muka je muka zauna muka yi bayani kuma daga baya aka aiko da takarda ta shaidar wato jajircewa cewa gaskiyar maganar abinda gwamnatin Kano ta yi ya burge kuma kamata ai gwamnatin Kano a dada karfafa musu to su kansu gwamnatin Kano da suka ji labari sai suka kafa wani committee na abin da ake kira State Education Account SEA wannan committee shine kuma zai dinga ci gaba da ire-iren wannan binciken na tabbatar da cewa an kashe kuɗin akan ilimin yadda ya kamata
haka ne to professor cikin shirye-shiryen da muka gabatar akwai tambaya da wani yake cewa kai bayanin cewa akwai bambanci tsakanin iska da aljani. To aljanin dai galibi an san shi tunda yake musulunci ya zo da shi kuma mu dinnan musulmi ne. Amma ita iska ce mutane da yawa suke so su gane, suna so ka kare musu bayani iska nan ya take.
Iska babu iska.
Babu ita?
Babu ita. Kai ne kake yin ta. Tunaninka ne ike kirkiro ta. Tsoranka ne ike kirkiro ta, amma ba wai wata halitta bace da zaka ce gata. Tunaninka ne. Zaka ga kana zauna a gidanka lami lafiya da rana. Amma da zarar dare yayi babu wuta a cikin duhu ka fara tunanin cewa akwai wani abacin, akwai wani abacin, akwai wani abacin. Amma idan babu duhun haske ne, zaka tabbata tsoron wani lungu ko wani kwararo ko wani abu. Amma da zarar an ce dare yayi, to sai ka ce kai kana jin tsoron nan gurin. To saboda haka da yawa daga cikin masu nazarin kwakwalwar dan Adam sun ce iska abu ne wanda kai kake kirkiro ta, kai kake yin ta.
Amma shi Bahaushe a wajen sa mai iska.
A iska halitta ce wacce bai taba ganinta ba, bai taba suranta ta ba. A cikin duhu take, amma kuma tana da karfin da za ta yi masa wani abu. Ta game mai lahani. Ba kasabai akan danganta, ba kasabai akan danganta iska da wani abin kirki ba. Ta game mai an fi danganta ta lahani. Bari mu baka misali, a cikin birnin Kano shekaru kusan dan ce fiye da 30 zuwa 40 da suka wuce, akwai wata iska da ta dinga yawo ana kiranta ƴar madabo.
ƴar madabo?
ƴar madabo.
Madabo yana ce unguwa ce.
Unguwa ce, to amma ban san abin da ake kiranta ƴar madabo. Wataƙila wani wanda yake sauraro ya tuna da Kano ta da zai iya daɗa kawo mana ya ƙare mana bayani.
A lokacin madaban akwai isko kan ne da yawa?
A'a, ai madabo. Madabo tana ɗaya daga cikin wuraren da iska ma ba za ta nufi wurin ba.
To ita mai sa ake ce mata ƴar madabo?
To shi ne ce da kai har yanzu ban san dalilin ba, amma dai madabo guri ne da yake guri ne, jami'a ce ta masana. Masallaci ne, unguwa ce ta hada da masallaci da kuma jami'a da farfesoshi na da wanda suka san addini, saboda iska ma za ta nufi wurin ba.
To me ya faru da ita iska ƴar madabo?
Maza ne suke ganin ƴar madabo akasari. Zaka ji an ce da kai katuwar mace ce mai kofato mai kaza mai kaza mai kaza, amma ba a ganta sai da daddare. Kuma ba za ka ganta din nan ba sai in mutum ya taso daga Salima. Dama wanda suka tasowa daga Salima in dare yayi dare suke bin kwararo-kwararo lungu-lungu, to shine sai suka ce sun karo da ƴar madabo. Za ka ƴar madaban nan ƙatuwar mace ce, ko kuma a ce gashinta har bayan abin nan har doron bayanta ta sa kofato ta yi kaza da kaza. To ni ana wa tunanin ana wa fahimtar abin da suka gano a Salima shine ya mannu a cikin zuciyarsu har suke ganin abin in sun shiga kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo-kwararo yake sawara ta a zuciyarsa a matsayin tsoro ko a matsayin tunani shi yake harba majigin sai ta zo masa. Amma an kace da mutum ya ce ya ga iska ta kamemeya take sai kaga ya bata sura kuma dan adam sai ya ce da kai ai doguwa ce ai fara ce ai baka ce ai menene ai menene ba ko za ta yi ba yanzu aljani ba wanda zai ce da kai ga yadda sifa aljani take Allah ne kadai ya sani su saboda Allah ya yi hijabi ya raba mu tsakanin mu da su yadda ba za ka taba ganin cewa wai ga yadda aljani yake ba ta kan yi aljani kai uku ne da shi
wata kila
idanuwa 30 ta kan yi Allah ne kadai ya sani shi halatta kayansa amma iska zaka ji duk wani bayani da mutum zai maka na iska a surantar dan adam yake gaya maka ita ba wai asurar wani abu daban ba asurar dan adam yake gaya maka ita
wanda wannan yana cewa babu kenan
to wanda ya nuna kamar yanda yan kimiyya za su ce a dai yanzu a yadda ake yawan fahimtar iska abu ne wanda mutum shi yake kirkirowa amma ta kan yi akwai wayansu halittu da mu sani ba to in akwai wayansu wannan halittun da mu sani ba to ba za ka kira su iska ba sai ka kira su aljannu saboda aljannun rukuni ne aina kamar za ka ce dan adam ko ba haka ba a cikin dan adam nan akwai bagage akwai farare akwai yan chinese akwai yan waye akwai yan waye to su ma aljin kace aljannun rukuni ne na wata halitta saboda haka akwai rabe-raben su wanda ke Allah ne kadai da ya halicci kayansa ya san irin ya ka rabe-raben
amma kuma professor a cikin shirin da muka yi din wanda har shi wannan mai tambaya yake tambaya akan iska din ai kai bayani ha akwai wani gari wanda akwai wata bishiya wanda nan ne
kusa da
kiru wanda nan ne tashar isko kai din da ka ce ko zaka shirya ka je ne ban sani ba ko
ayo mutum ya je a janyo shi ma ni da dai cewa dai da kai na ce da kai ni dai kan anawa tunanin anawa fahimtar nazarin babu iska to amma ai ita kanta wannan ni na mata sunan wato kukar akwai wani suna da suke bata inda zaka ga bokaye ne suka fi yawan zuwa wurin saboda ana ganin wannan hanya ce wato tasha ce ta inda iskokan suke garin iskokai to amma wannan duk shaci fadi ne wannan abu ne wanda yake na wanda ya yarda da shi
wato su kansu bokan bokayen da suke zuwa wannan karkashin kuka wato diddai ja hade ne da waɗannan da suke tasowa daga cinema sai su ce sun ga iska
saboda shi boka dama ai sana'a sa shi kenan saboda ka sana'a sa ta dogara akan cewa eh dole akwai iska kuma dole akwai wani abu da zai kuma ya yarda da ita to tun da ke ya yarda da ita wanda kuma yaje gurin shi neman magani shi ma ya yarda da abin da ke to sai ga an samu an sa'a kuma an samu waraka saboda an ce dama tsafi gaskiyar mai shi kuma a turanci ma akwai abin da ake kira placebo effect yanzu kace kanka na ciwo sai na dauki magani sai na baka kaje ka sha likita da shi kaje ka sha panadol guda biyu idan ka sha sai ka ji garo ta alhamdulillah ai maganin ko yayi karfi sai ce to kai ba magani fa na baka ba maballi na baka
ka hadiya
ka hadiya
wa alli ne ka hadiya
eh to saboda tunaninka na cewa wannan abin da aka bani magani ne zai yi min magani sai ya je yayi maka magani ya warkar maka da wannan abu to shi ake kira placebo effect
wani lokacin kuma kan yake ciwo sai a ba mutum magani ya sha bai warke din ba
to ai ka ga kuma irin da an shigo kuma
nuru da tashin hankali
eh an shigo wani rudin
wato dai professor yadda dai sunan nata iska yake to iskara iska din take ba wani abu
shi yasa yake a sama ai kamar iska idan take yawo gu haka shi yasa yake yake a wannan abun to amma kamar yadda na gaya maka ba za ka rufe kofa gaba ɗaya kace tabbas hakikanin tabbas babu ba ni dai a fahimtata babu din kai ne kake kirkirowa to amma takan yi kamar yadda na gaya maka wani nazari ko wani bincike ya kawo mana albishirin cewa fa an ga wata halitta daban to in ku aka ga wata halitta daban wacce ba mu santa ba to a kimayyance a nazarce ba za mu kira ta iska ba sai mu kira ta abin da ake kira genetic mutation abin da ya bude wa halitta eh genetic mutation za ka gama a ce da kai an haifi dan akuya da kafa takwas ana nuna nasu a jaridu
kaga wannan ya saba wa al'ada
ai ya saba abin da ka sani to amma ba za ka ce dan akuyan nan wai iska bace a genetic mutation ne za a haifi yara a hade tagwaye za ka gansu a manne ko a ciki ko a ka ko daga wajen kafada to wannan ba za ka ce ai wayannan yaran isko kai bane genetic mutation ne wato wani baudewa na sinadarin halitta a lokacin ya riga haka ta faru
akwai wanda yake tambayar shi kuma kai bayanin maita ka fadi sufofin mayu shine yake cewa to shi fa abun bai fahimta ba to amma saboda yanayin lokaci a shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu za ku ji ƙarin bayani akan maita da su kansu mayu din kamar yadda a cikin shirinmu da suka gabata Professor Abdullahi Uba Adamu yayi magana akan maita da mayu dan haka yanzu a madadin sa shi Professor Abdullahi Uba Adamu na Jami'ar Bayero dake Kano da dukkanin waɗanda suke da ruwa ko tsaki a shirin ni Salisu Gumal nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu